sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Ni ce Zahra Aminu Fage tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A yau Asabar 22 ga watan Fabrairu shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
So Amurka da kungiyar Taliban sun fitar da sanarwar cewa a ranar 29 ga watan nan na Fabrairu bangarorin biyu za su rattaba hannu kan wata yarjejeniya yayin da adadin mutanen da suka jikkata a bara kadai ya haura 10,000 sanadiyar yakin na Afghanistan. Sannan za ku ji cewa ana zaben shugaban kasa a kasar Togo.
Kanin labarin kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda rahotanni suka bayyana cewa kungiyar Boko Haram sun kai hari a garin Madagali na jihar Adamawa dake arewa maso gabashin Najeriya.
Sun tafi duk inda akwai wani post da sojoji suke sun je sun kona gidan akwai gidan wani maharba sun je sun kone suka gangara suka je suka kone fato gidan General Tarfa.
Sannan za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta ce babu tabbas za a baiwa iyalan marigayi sana Abacha ko gwamnan jihar Kebbi a Tiku Bagudu wani kaso daga kudaden da gwamnatin Amurka ta taimaka za a dawo da su. Bayan nan za ku ji cewa an cimma wata yarjejeniya tsakanin hukumomin jamhuriyar Niger da na kasar Benin dangane da barin makiyayan kasar Niger su rinka shiga Benin domin ayyukan kiwo. Sai shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri yake gabatarwa. Sannan muna tafe da wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan bar mu fara da shin labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da kungiyar Taliban sun fitar da sanarwa daban-daban a lokaci guda waɗanda suka nuna cewa a ranar 29 ga watan nan na Fabrairu bangarorin biyu za su rattaba hannu kan wata yarjejeniya da ake sa ran za ta buɗe hanyar kawo ƙarshen yakin da Amurka ta fi daɗewa a cikinsa a tarihin yaƙe-yaƙen da ƙasar ta yi. A matsayin da aka cimma a jiya Juma'a, Amurka ta amince za ta janye dakarunta a Afghanistan sannan a hankali, yayin da ita kuma ƙungiyar ta Taliban ta yi alƙawarin cewa ba za ta bari a yi amfani da yankin ƙasar wajen gudanar da ayyukan ta'addanci ba, sannan za ta shiga zaman zulhu da al'ummar ƙasar. Samir Lalwani jami'i ne a cibiyar Stimson mai tabbatar da zaman lafiya.
Well, I think it's pretty significant, especially if the reduction in violence holds, but it will demonstrate that.
Yace wannan matsaya da aka cimma tana da matukar muhimmanci musamman idan aka rage kai hare-hare. Tuni dai an fara share fage da wutar jijiyar tsagaita wuta ta kwana 7 wacce ta fara aiki a yau 22 ga watan nan na Fabrairu. To a yau Asabar ne kuma majalisar ɗinkin duniya ta fitar da wani rahoto wanda ya nuna adadin mutanen da suka jikkata a shekarar 2020 sanadiyar yakin na Afghanistan. Alƙalman rahoton sun yi nuni da cewa sama da farar hula 3,400 ne suka mutu sannan wasu 7,000 suka ji raunuka a bara kadai. Mataimakin babban jami'in majalisar ta UNAMA da ke kasar ta Afghanistan ya ɗora kashi 49 cikin 100 na wannan ta'asa akan kungiyar Taliban da mayakan IS da kuma sauran kungiyoyi da ke ɗauke da makamai, yayin da kashi 43 cikin 100 kuma aka ɗora shi akan dakarun da ke marawa gwamnati baya ciki har da na Amurka. Sauran kashin kuma an ɗora akan waɗanda yaƙe-yaƙe ya rutsa da su ta hanyoyi daban-daban da kuma sauran tashin hankula da ƙasar ke fama da su. Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta ce lokaci na ƙara ƙurewa ƙoƙarin da ake na daƙile yaduwar cutar coronavirus, yayin da adadin waɗanda ke kamuwa da cutar ke ci gaba da ƙaruwa. A jiya Juma'a babban daraktan hukumar Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce duk da cewa ana matakin da za a iya daƙile yaduwar cutar, ya yi gargaɗin cewa damar da ake da ita na ci gaba da tsukewa.
Although the window of opportunity is narrowing to contain the outbreak,
yace duk da cewa damar da ake da ita wajen daƙile yaduwar cutar na ci gaba da raguwa, ana matakin da za a iya datse yaduwar cutar, amma yayin da muke yin hakan ya kamata mu zauna cikin shirin ko ta kwana. Kalaman na Ghebreyesus na zuwa ne a daidai lokacin da bayanai ke nuni da cewa cutar na ƙara bazuwa a Koriya ta Kudu. Hukumar yaƙi da yaduwar cutar a ƙasar ta Koriya ta Kudu ta ce an samu sabbin mutum 229 da suka kamu da cutar, wannan na nufin adadin masu ɗauke da cutar ya kai 433 kenan.
Shedun gani da ido sun bayyana cewa wannan nema ya sa sojojin da ke garin wanda ba sa da yawa suka fara musayar wuta da yan Boko Haram din
to amma ko to madalla masu sauraro a gafarce mu kafin mu ci gaba da labaran duniya bari mu duba taskar rahotannin namu inda zamu fara da rahoto daga Najeriya inda wani rahotanni suka bayyana yadda kungiyar Boko Haram suka kai hari a garin Madagali na jihar Adamawa dake arewa maso gabashin Najeriya Wakilin murya Amurka Abdul Ibrahim Abdul Aziz ya aiko mana da ƙarin bayani.
Shedun gani da ido sun bayyana cewa wannan nema ya sa sojojin da ke garin wanda ba sa da yawa suka fara musayar wuta da yan Boko Haram din to amma ko daga bisani suka janye saboda sun fi su yawa bayan janyewan sojojin sai ko waɗannan masu da kar bayan suka bazama cikin gari suna harbe-harbe da kuma kone gidaje.
An gama kucin da sojoji suka bar gombi suna tafiya ga gida wayannan kuma sun shigo da ilox da bakwai sun yi ta abin da za su yi sun shigo da suna harbe-harbe sun shiga gari an yi shiru an jima ga wuta yana tashi ko ta ina then sun haye kamar za su yi sun ɗauki hanyar biyu din nan sun dawo ana da wutan suna zuwa ana rikin ana ja a jirgin da hovarin a monitoring abin da suke yi ana alkori ya guda biyu da kemu 70 stuff by some hand as they were going sun tafi da motoci da yawa clear target for the military sun bombi na su clear target tun da dare ne ga wutan su ga komai da komai a za su je su taru a wuri so ai ataki na so da ga wannan abubuwa nan mu ana so a ta da kawai mu ne kawai da zuwa ne sai da zamu
Mr. Andrew Starfa son shugaban kungiyar yan jarida ta NUJ a jihar dan asalin garin Nagar Kida ne ya ko bai na min mai da suka zance kansu a wannan hari da yan Boko Haram din suka kai
sun fara kona so tiwaye number 1 kuma sun tafi duk inda akwai wani post da sojoji suke sun je sun kona gidan akwai gidan wani maharba sun je sun kone suka gangara suka je suka kone part of gidan General Visitor Park to suka ba palle shops suka ji diga kaya sun mo kaya abinci suka kokona yawa duk kebis na gargida sun ba palle su sun ji diga magunguna and said the stock sake kokona wayannan shops din police barrack da police station sun kona gurin nepa da kuma akwai living faith church ita ma an kona
to babu jami'an tsaro ne a garin lokacin da abin ya faru
akwai sojoji sai dai ba su da yawa ne da battalion guda ɗaya ne a gurin amma yanzu suna da an shifting wasu so an bar lokacin da yakin nan ya yi ɗan sauki sai aka rage yawancin su a can
to sai dai kuma ya zuwa yanzu rundunar soji ta 23 da ke yola bata yi ƙarin haske ba tukunna yayin da bangaren ta rundunar yan sandan jihar ta ce tana hada hancin barnan da aka yi mata JC Suleiman ya hanguroje kakakin rundunar yan sandan jihar ya ce ba sa da cikin bayani a yanzu to amma kuma da alƙawarin cewa zai tuntuɓe ni idan sun samu
to IGP ne har yanzu mun ce sun tafi can domin yayi assessment da barak da police station da me ya yi sin bob sai tura mana shi ne muke jira yanzu haka mai na office muna jira ne
cikin kwanakin nan mayakan Boko Haram kan zafafa kai hare-hare a wasu yankuna na John Adama Borno da kuma jihar Yobe batun da manazarta tsaro ke maganin fa akwai abun dubawa Muhammad Ismail tsohon editan jaridar leadership na ko cikin yan jaridar da ke bin diddigi kan haka tsaro a Najeriya ya ko bai ne da masu kallon wannan lamari a yanzu
saboda wani abu ne wanda yake nuna cewa akwai gazawa ta ɗauki matakan da ya kamata su ba ta rufe na ajista kan visa da ke sarcewa amma ko kullum su abu nan jami'a tsaro ne ya kwanta su kai mutane su kuri da su bai abu nan election nan abu nan da ke cikin ayyukan da ake daga tsaro su ta yi wannan aikin ba a jiya gore ka a tabbatar cewa fasa cikin nan jiya nan daga farko ba a koyo ta wani abu da ke da fati cewa wanda fasa ne sai zuwa kuma kariya cewa ba inda ko kwaro ne ta cikin nan jiya to idan daga cikin ya kamata a ce an daina kawo wannan harin wata tun da akwai yau da kuma wani abu ne wanda wasu suke samun kamar kudade kawai saboda wani abu ne wanda suke samun kaje hanyoyin samun kudi
koma da menene fatan talaga shine Allah ka karshen wannan matsala na tsaro a Najeriya Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
a gaida Ibrahim Abdul Aziz yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu
to a yau asabar kasar Togo ke zaben shugaban kasa zaben da masu lura da al'amuran siyasa ke hasashen cewa shugaba Faure Gnassingbé zai lashe sama da shekara 50 iyalan shugaban ya kwashi yana mulkin kasar ta Togo. A shekarar 2005 shugaban na yanzu ya tsare kan karagar mulki bayan mahaifinsa Eyadema wanda ya kwashi shekara 40 akan mukamin. Shi dai shugaban na yanzu ya taka muhimmin rawa wajen sauyin fasalin wato kundin tsarin mulkin kasar wanda ya amince da tsarin yin wa'adi biyu na shekara 5-5. Amma wannan sauyi bai yi tasiri ba abin da ake ganin zai ba shugaba Ignace Simbe damar zama akan karagar mulki har nan da shekarar 2030. Gungun ƴan gudun hijira na farko na ƴan kasar Ethiopia sun koma gidajensu don radin kansu daga sansanin ƴan gudun hijira na Kakuma dake Kenya. Hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta shirya wannan tafiya inda ta ce tana da burin ganin an mayar da wasu dubban ƴan gudun hijira gidajensu waɗanda suka kwashe shekaru da dama bayan ficewa. Mai magana da yawun hukumar Shabia Mantu ta faɗa muryar Amurka cewa ƴan gudun hijira sun tsere da kasashensu ne sanadiyar cin zarafi da suke fuskanta, amma sun yanke hukuncin komawa ƙasar ta Habasha saboda al'amura sun daidaita.
It means that conditions have changed and that you're ready to go back home and
kace wannan na nufin al'amura sun canza kuma kun shirye komawa ƙasar ku, wannan muhimmin lokaci ne. Diwa daga cikin ƴan gudun hijiran sun kwashe kusan shekara 12 raban su da gidajensu. A can jihar Nevada da ke yammacin nan Amurka, masu zaɓe sun fara kada ƙuri'a don nuna ɗan takarar da suke so ya kara da shugaba Donald Trump a babban zaben da za a yi a watan Nuwamba. Wannan zaɓe na share fage wanda zai kai ga zaben fidda gwani a ranar 3 ga watan Maris shi ne na 3 da ƴan takarar Democrat da ke neman tikiti ke yi bayan da aka kara a jihohin Iowa da New Hampshire. Sai dai ba kamar Iowa da New Hampshire ba, waɗanda ke da rinjayen fararen fata. Nevada jiha ce da ke da gaurayen al'ummomi, inda rabin al'ummar jihar ne fararen fata, kashi 30 Hispaniyawa, sannan kashi 10 bakaken fata Amurkayen asalin Afirka, kashi 10 kuma 'yan Asiya.
To madalla a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Najeriya ta ce babu tabbas za a baiwa iyalan marigayi Sani Abacha ko gwamnan jihar Kebbi Atiku Bagudu wani kaso daga kudaden da gwamnatin Amurka ta taimaka za a dawo da su Najeriyar. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa.
Kungiyar Transparency International ta Najeriya wadda ke fafutukar dawa da kudaden da aka fata daga Najeriya zuwa waɗansu ƙasashen duniya da kuma minista na shari'a na Najeriya wanda ya sanya yarjejeniyar hannu tsakanin Najeriya da ƙasashen ƙetare domin a dawo da kudaden Najeriya da aka fata daga ƙasar zuwa ƙasashen waje sun fito fili sun nuna cewa ba su iya tabbatar da rahoton da yake bazuwa cikin Najeriya cewa wai ƙasar Najeriya tana da niyyar baiwa iyalin marigayi Janar Sani Abacha da gwamnan jihar Kebbi dollar Amurka miliyan 100 daga kudaden da Najeriya ta yi nasarar Amurka ta bata haɗin kai domin a dawo da su cikin Najeriya a yi wa talakawan Najeriya aiki. Awal Musa Rafsanjani shine shugaban kungiyar Transparency International wadda ke ci gaba da fafutukar a dawo da kudaden Najeriya da aka fata aka cuta su kafashin ƙetare ya yi mun ƙarin haske dangane da wannan bayanin da ya hito na daga baya-bayan nan.
Da zai yiwu a ce bayan sun yi wannan aikata a cikin amanar ƙasa din ba kuma yanzu a zo a ba su wani lada daga cikin kudaden da za a dawo da su ba, wannan in aka yi haka zai sa ƙasashen duniya su rena mu kuma su ga cewa ma yaƙi da cin hanci da rashawa da ake yi a Najeriya wasa ne. Saboda haka mu a ra'ayinmu gwamnan jihar Kebbi wanda ina ɗaya daga cikin waɗanda suka taimaka aka sace kuɗaɗe aka zuba a Amerika har shi da kansa ƙasar Amerika ɗin suka kama shi suka ɗaure shi a Amerika kafin ya dawo Najeriya ya zama sanata ya kuma ya zama gwamna. Ga dai zai bane gwamnatin Najeriya ta ce za ta ba shi ladan ko kuma wasu kuɗaɗe daga cikin kuɗaɗen da za a dawo da su saboda ya riga ya ci amanar ƙasa ya yi abin da ba daidai ba, ya ce wa yi a ce ma an ladarsu da shi to kaga ba a yi haka ba. Saboda haka ba ta yadda za a yi kasashen duniya su yadda da ƙarshen da batun cewa bigaggiya an dake wajen yaƙi da cin hanci da rashawa in har za a dawo da wasu kuɗaɗen kuma a sake ba waɗanda suka taimaka suka sace kuɗin a waje.
Awal Musa Rafsanjani kenan na ƙungiyar Transparency International a tattauna da ne da shi a Abuja. Shi kuwa ministan shari'a kuma babban lauya na gwamnatin tarayyar Najeriya wanda ya samu yarjejeniyar hannu tsakanin Najeriya da ƙasashen ƙetare ga bayanin da ya yi.
mu so abin da gaskiya al'amari abin da ya danganci waɗannan kuɗaɗe da ake kokarin dawowa da su Najeriya kuɗaɗe ne waɗanda ko me aka yi dangane da shi a rubuce aka yi me za a yi da su a rubuce aka yi yaushe za a dawo da su a rubuce aka yi wanne zai fa'idanta da su a rubuce aka yi saboda ka babu maganar wani mutum na daban ko wasu al'umma ko wasu iyalai waɗanda za su fa'idanci kobo daga cikin waɗannan kuɗaɗe saɓanin abin da aka ambata a cikin yarjejeniyar mai da su. Yarjejeniyar mai da su kuma ta ta'allaka kance-kance bance a kan abin da ya danganci hanyar Abuja zuwa Kano, hanyar Lagos zuwa Ibadan da kuma Second Niger Bridge. Karkadar da karka ƙara. Saboda haka magana cewa za a ba wani mutum ko wasu jama'a ko wasu iyalai kwabo daga ciki ba gaskiya ba ne. Sannan mu a matsayinmu na gwamnati babu wanda ya san mu da rashin nagarta dangane da kullawa abu dangane da alƙawari idan an kulla shi. Saboda haka muna nan akan nagarta abinda muka ambata za mu yi shi za mu yi abinda muka daidaitu da sauran waɗannan ƙasashe na duniya akan cewa shi za mu yi babu daɗi babu ƙari. A taƙaice dai wannan magana labari ne na ƙanzon ku da yake baya da tushe.
Ministan Shari'a na Najeriya kenan Abubakar Malami a tattauna da ni da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mu daga Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. Yanzu kuma za mu koma Jamhuriyar Nijar inda aka cimma wata yarjejeniya ta baiwa makiyayan kasar wa'adin watanni biyu domin cika ka'idodin da za su ba su damar shiga kasar Benin da ke makwabtaka da Nijar domin yin kiwo ba tare da fuskantar kowace irin matsala ba. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana da cikakken rahoton.
Malam Buba Hardo shine shugaban kungiyar makiyaya ta Aran ta kasareshin gundumar birnin Kwanni. Ya yi mini karin bayani a yau da safe game da wannan yarjejeniyar sanada cewa da kungiyar su aka dama a lokacin tantamnawar kasashen guda biyu a karkashin jagorancin ministan kasa mai kula da harkokin noma da na kiwo na jamhuriyar Nijar Alhaji Albada Abuba da ya jagoranci tawagar ta jamhuriyar Nijar zuwa kasar Benin a lokacin ganawar bangarorin guda biyu.
Benin ta ruwa kwata-kwata ta ce sabbakiya baki ba su koma shiga kasar ta ta ruhe hanya amma banda waɗanda an ka iske can ciki akwai waɗanda a ciki tun fari suna can ciki amma ba da su ba waɗanda sun ka riga sun ka shiga amma wasu masu shiga yanzu ta kubule hanya ba a shiga sannan kungiyar mu tattahi ta zo ta gane su an ka tattamna bisa ga wannan saboda bisa ga hanya sai da yawo saboda Benin ita ma tana cikin sai da yawo kenan ai rejejeniya da ita da sai da yawo sai ta zo ta yi wannan doka to an ka zo an ka tattauna da su sun ka ce to suna bari a shiga amma sai da takardu cikakku lalle kai mai shanu in an gane ka waɗannan shanu naka ne kuma suna da hude takarda ta hude ta shiga ta sai da yawo akwai takarda da aka bada ta bisgina sun akwai takardar da aka bada ilibaji shika ne aka ba su a amshe ta wannan takarda sai ka shiga da ita sannan sun ka ce kuma shanu in su wuce saniya 50 bai kamata a ba mutum guda kiwon su ba in su wuce 50 wannan sai an sa musu makiyayi mutum biyu sannan kuma sun kace ba a ba yaro kiwo kaman mai shekara 7 wannan a gane shi yana tare da shanu duk ba su yarda da haka nan ba kenan in sun kilga saniya 50 makiyayi guda in su wuce haka nan sun kace akwai dokar da suka azawa can a yi ma mutum tara bisa gare shi
daga cikin ababen da aka cimma da su tsakanin jamhuriyar Nijar da kasar Benin har da shiga ba da makamai ba yayin da kasar ta Benin ta amince ta baiwa makiyayan cikakkiyar kariya domin su shiga su yi kiwon su cikin kwanciyar hankali da tsanaki a kasar Benin wannan yarjejeniyar ta zo musu da dadi inji Umar Bubakar magatakardar kungiyar Ampen ta makiyaya reshen birnin Kwanni ko da yake ya ce
mu wannan cewa abi takardu abi doka bai zama matsala ba sai dai abinda muke fata gai ya zamanto sanadin matsaloli tsakanin makiyayan mu da makiyayan Benin da koko da gwamnati ko da mutanen fuldan mu ta Nijar fuldan mu tana nan mutane su bar jin wani kije ku ce fuldan mu tana nan wani kaidodi wani abubuwa can daga fara ga a dauko su a yaba cikin makiyaya kiyo zurganyo kiyo ko da dai ba taba ka tashi hankali ba sai dai gyaran zaman lahiya inda yau duk in ka gani makiyayi na Nijeriya da makiyayi na Burkina da makiyayi na Mali da makiyayi na Nijar kowa ya san kowa suna zurganiya tsakanin suna a dan nan gana yanda akai in ka diba bisa shin nan dukai mahiyancin su nan nangana ina inji dadi da kai in baka sani in ce na baka nangana a banai kun ku a hanyar mashaya ai nake jabe kenan braman mu wanga abin mun ji dadin shi kuma Allah ubangi ya sa gwamnatocin mu duka Allah ya hada kanun su wanda yake hade suke hade yanzu a tashi ayi aiki gaba daya tare kuma a tsaye da kaidodi na zaman lahiya duka wannan cikin kiyon zaman lahiya na aje kuma muna fatan Allah ubangi ya dore mana zaman lahiya haka muke fata
ita dai kasar ta banan ta baiwa jamhuriyar Niger wa'adin watanni biyu domin ganin cewa makiyayan kasar ta jamhuriyar Niger da ke son zuwa kasar Benin kiyo don su cika sharuɗan da ta gindaya musu domin ci gaba da yin kai kawo tare da dabbobin su a harkokin su na kiyo na yau da kullum kamar yadda aka saba Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
A gaida Haruna Mamman Bako masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya baba ya ku makiri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin Hai yau muna a jamhuriyar Niger inda zamu kammala hiranmu da bakon namu shugaban hukumar tattara bayanai a ma'aikatar kiyaye hatsarin rayuwa ta jamhuriyar Niger Abdul Muhammad wanda zai dora mana daga inda ya tsaya a makon da ya gabata
to rashin ta hukumar da an gani shekara 2011 da mun onsu shine ha hido Niger ta cikin na baya mutum 38 cikin 200 a kashe ko shekara Niger ga lokacin nan amma da an kai dora kun na kashewa ga na din visit kishi 26 na garin shi kishi da nan dukkan wanda duka sashen da ake wada mu sai ce umba na kuma benan shi da an ka bugare mu kenan ga da an ka wannan diskona nan da cikin afrik ni ya ci ta go sha hudu cikin wanda ba su a cikin da kenan duk abin a gai sai a dauko tsohon tarihi a sashen da a cikin da ba ba mu ba abu ya sake kwarewa insha Allah
wato dai kenan idan abun a tsaya a lissafi yadda abubuwa ke gudana ne a jumulce za iya cewa sannan a hankali al'umma a nan Niger ta fara gane illolin da ke tattare da hatsarin ababen hawa saboda haka mutane sun fara kwatanta mutunta ka'idar tuki
mutane sun gane kwarewa da gaskiya ka san ko wajen haka kwad ayi mai wajen haka wurin permi ai mis kosu ya kware this ayara ai mai kosu ya da ya dan kuma ta son gane kuma an sauwa kai saboda wanda kowa da samu shi farmi shi sa mutan da gaskiya zu sai mu ce abin ya rage kware bisa ga abu wanda aka abtuka galisahin duniya da aka ya ni ba gani kware mun ka an ci gaba kware ni ga an rage hatsari bisa ga abin da ka sa kware ni kan da aka samu a gaskiya kara ko ce kara saboda yan mutunci ya to mutunci ya da bai wace mota 200 yanzu wajen 230 ko na yamai 200 wajen mota 200 garin masu yawo kullum to kaga kenan wannan don na samu matsala akwai cikosa shi ka sawa na defa ana sawa da wannan kasan kuma ni jira ko a samu gaugawa ko a so shi maza shi wuce don ka duk shi ka matsala amma ya ndi ba kamar ga ni shike yawan motocin a garin mu sai mu ce kamar a cikin masa ce ya rage bisa gata tunda da ba mu da ya ina cikin da ya yanzu mu a ci da ya cikin sun na rike kenan sai mu ce alhamdulillah ana samun sauki kwari
wadanne irin matakai ne wannan ma'aikata ta kuta ansar da ke kula da daukar matakan kiyaye hatsara ke dauka don kawo karshe ko kuma magance wannan matsala ta yawaitar hatsarin ababen hawa
yanzu abin da mun kawo shi shine gargadi ko lokaci an kai sabo hayya an kai wani abu duk ana zuwa ai gargadi cikin tare da rayuwa ga mutane yadda ya kamata wannan hayya duka rampon ga duka ta bi don kuma ba ajiwa da yawa mun zo mu yi wannan kuma ba a tele na saboda a bincika kwadda da rut saboda wannan kwadda sabon kwadda an kai duk an kare karanta shi yanzu kuma za a shiga duk jaja duk a gaya ma kare gaya ma durobi su wasu duk wanda kata cire ake da hayya shi san mina na wannan kwadda ya kumsa don kuma nan zuwa gaba insha Allah muna so duk kwad sabon kwad da an kai a sashi ma har makaranta lakwal
to a makarantun boko za a fara karantar da dalibai kaidodi na tuki
wala tun lakwatun tukatun primary za a fara sa wannan abin insha Allah wannan mu abu sai wannan nazari kuma Allah ya zana shekaru kadan kafin an fara shi Allah ya
kuna ganin kuma waɗannan matakai za su taimaka mutane su fahimci cewa tuki abu ne da ya kamata a mutunta ka'idodin sa
to an tuka ga tamamin mun haka ne kuma kasan ni ai ba ta abu da duk abin da ga muna yi kai kwan duniya muke wannan abin da ake an tsara cikin duniya an ce wannan abu a tamamin an kai shi ko na shira ka saukin a fitar insha Allah akwai mu da iyo mu akun sai da yawo akwai kuma kasashen duniya duk abin da muka yi ba mu yi mu dai kenan duk sai mun diba wanda ya kata a ce duk kowa shi shine muka zai mu so da samu saukin a fitar tsaitin kasar insha Allah
wani jan hankali ne za a yi zuwa ga al'umma musamman dai matuka waɗanda ke amfani da ababen hawa
abin ganganci kamar yadda ga magani duka yanci mai yawa duka hatsari sai a ce dobi na kashi duk kuma mai yawa ganganci ne wajen tuki wajen ajin mota wajen wuciya wani don ka daidai sai a ce abin sha ga doba kiran mai yawa sai a ce san ji hankali su rage ganganci a tuki a yi ake da abin da kwadda ya ita tunda kuma ya kawata a tai wanda bai yan mai jima bai ta karatun kwad sai shi ƙara komowa shi dan ƙara bita sadda an san da ana mantuwa kuma kowa san da yanzu Niger gaskiya kan hanyoyi da ya an sake bakar da ba don kenan ya kamata a ce lokacin da lokacin mutu ya kamata shi koma shi dan sake bai horo su wannan kwad don shi gane abin da ya kawo.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen hiranmu da Abdul Muhammad shugaban hukumar tattara bayanai a ma'aikatar kiyaye hatsari ta Jamhuriyar Nijar. Sai kuma mako mai zuwa za mu kawo muku ra'ayoyin wasu 'yan Jamhuriyar Nijar akan yadda suke kallon kokarin da hukumomin kiyaye hatsari da kasar ke aikin su na rage yawan hatsari a kasar. Yanzu a madadin shi bakon namu Abdul Muhammad da wakilinmu a Jamhuriyar Nijar Suleiman Muni Barma da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To madalla masu sauraro a gafarce mu ba za mu samu damar kawo muku ra'ayoyin da ku aika mana ta hanyar email ba amma yanzu ga takaitattun labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da kungiyar Taliban sun fitar da sanarwa daban-daban a lokaci guda waɗanda suka nuna cewa a ranar 29 ga watan na Fabrairu bangarorin biyu za su rattaba hannu kan wata yarjejeniya da ake sa ran za ta buɗe hanyar kawo ƙarshen yakin da Amurka ta fi daɗewa a cikinsa wato a tarihin yaƙe-yaƙen da ƙasa ta yi. A matsayin lokacin mu a jiya Juma'a Amurka ta amince za ta janye dakarunta Afghanistan sannan a hankali. Yayin da ita kuma kungiyar ta Taliban ta alƙawarin cewa ba za ta bari a yi amfani da yankin ƙasar ba wajen gudanar da ayyukan ta'addanci sannan za ta shiga zaman sulhu da al'ummar ƙasar. To a Asabar ne kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da wani rahoto wanda ya nuna adadin mutanen da suka jikkata a cikin shekarar 2019 a sanadiyar yakin na Afghanistan. Alƙaluman rahoton sun yi nuni da cewa sama da farar hula 3,400 ne suka mutu sannan wasu 7,000 suka ji raunuka a bara. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce lokaci na ƙurewa a ƙoƙarin da ake yin daƙile yaduwar cutar coronavirus yayin da adadin waɗanda ke kamuwa da cutar ke ci gaba da ƙaruwa. A jiya Juma'a babban daraktan hukumar Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce duk da cewa ana matakin da za a iya daƙile yaduwar cutar ya yi gargaɗin cewa damar da ake da ita na ci gaba da tsukewa. Kalaman na Ghebreyesus na zuwa ne a daidai lokacin da bayanai ke nuni da cewa cutar na ƙara bazuwa a Koriya ta Kudu. A yau Asabar kasar Togo ke zaben shugaban kasa zaben da masu lura da al'amuran siyasa ke hasashen cewa shugaba Faure Ignace Mbeni zai lashe.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima idan Allah ya kai mu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Mahmud Lalo da ya tayani gabatar da shirin sai Hailu Haile da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
la meilleure musique et les dernières nouvelles.